Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 2531 da kuma 49. Masarar Jamhuriyar Nijar kuma za ya kama muka tsaye a tashoshin gidajen radio amfani sarauniya Far'a FM, Nomad FM da Lol da Niyya. Da tashar Mutavia Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai a Gano kuma ana jin mu ne a tashar Alpha Radio ta birnin Kumasi. A Gano kuma ana shin muni a tashar Alpha Radio ta birnin Kumasi yayin da duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a biyohausa.com ko sashen hausa.com. Masar assalamu alaikum barkamu da warhaka Abdulaziz Ajili Toro ne daga nan birnin Washington DC tare da Hadiza Kyare da sauran abokan aiki muke gabatar muku da shirin yau ranar Laraba 24 ga watan Satumba na shekarar 2019. Kafin ku ji abubuwan da muke tafiyar da su mu fara da kanun labarai.
Shugabannin duniya waɗanda su ne manyan wajen tattaunawa da dangantakar siyasa na ƙasa da ƙasa masu muhimmanci suna daga cikin waɗanda za su yi jawabi a ranar farko na taron Majalisar Ɗinkin Duniya a jihar New York. Wani sabon rikici ya barke a Kamaru yayin da ake shirye-shiryen gudanar da tattaunawar da shugaba Paul Biya ya kira don kawo ƙarshen rikicin wanda ya kashe akalla mutane 2000 a yankunan masu amfani da harshen Ingilishi na ƙasar.
To bayan labaran duniya za ku ji yadda babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya ke tafiya a yau kuma muna tare da abokin aikin mu Baba Yakub Makeri da ke yanzu haka a birnin na New York. Muna tafiya da ƙarin bayani idan kuma muka leƙa a Jamhuriyar Niger. Muna tafiya da rahoton musamman akan cin hanci da rashawa.
Cin hanci da rashawa yana kawo tashin hankali, yana rage arzikin ƙasa, mutane ga su nan suna da talauci, wasu ba su da aiki da sauransu.
Bayan haka muna tafiya da shirin noma da Mustapha Nasiru ba tsare ki zai gabatar amma duk sai bayan kun gama shirin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Shugabannin duniya waɗanda su ne manyan wajen tattaunawar dangantakar siyasa na ƙasa da ƙasa masu muhimmanci suna daga cikin waɗanda za su yi jawabi a ranar farko na taron Majalisar Ɗinkin Duniya a jihar New York. Bayan buɗe jawabai daga Sakataren Janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres waɗanda suka hallara domin taron na shekara-shekara za su ji daga wata ƙungiya wanda ciki har da shugaban Amurka Donald Trump, shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan, shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in da shugaban Faransa Emmanuel Macron. Jawaban na zuwa ne bayan kwana guda bayan da wata matashiya ƴar raji daga ƙasar Sweden Greta Thunberg ta cicciki shugabannin duniya kan ɗaukar mataki kan sauyin yanayi a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya, inda ta ce mutane na wahala kuma suna mutuwa saboda sauyin yanayi, sannan kuma dukkanin shugabannin ba su da wani abin cewa. Matashiyar mai shekara 16 ta gargadi sama da shugabannin ƙasashe 60 da prime ministoci da suka hadu a zauren taron cewa dukkan matasa ba za su kyale su ba kan wannan batu. Ta ce sun shata layi kan cewa sauyi na zuwa ko suna so ko ba sa so. Shugaban Amurka Donald Trump ya fadawa ma'aikatansa da su rike kusan dala miliyan 400 na agaji ga ƙasar ta Ukraine kwanaki kafin ya yi waya da shugaban ƙasar wanda ke tsakiyar muhawara tsakanin majalisar da fadar shugaban Amurka kan wani ƙorafi da aka shigar. Rahotanni da aka fitar da yammacin ranar Laraba daga kamfanin dallacin labarai na Associated Press da na Washington Post da kuma na New York Times dukkansu sun ambaci cewar wasu manyan jami'ai na cewa Trump yana rike da tallafi kuma an sanar da ma'aikatan harkokin wajen na wajen Amurka da ma'aikatan tsaro ta Pentagon tare da bayanin cewa Trump yana dubawa ne ko akwai buƙatar a kashe kuɗin ko a'a. Da safiyar Laraba da ta gabata ne shugabannin kwamitoci uku na Majalisar Wakilan Amurka suka buƙaci sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da ya miƙa dukkan takardun da suka shafi tattaunawar wayar talho da shugaban Trump ya yi da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Wani sabon rikici ya barke a Kamaru yayin da ake shirye-shiryen gudanar da tattaunawar da shugaban Paul Biya ya kira don kawo ƙarshen rikicin wanda ya kashe akalla mutane 2000 a yankunan masu amfani da harshen Ingilishi na ƙasar. Godfrey Matugi mai shekara 45 da haihuwa yayi kira da alura da buƙatar gwamnati na dawowa da cigaba da koyarwa a garin Mamfe dake kudu maso yammacin yankin masu amfani da harshen Ingilishi a lokacin da aka koma makaranta.
It's because of the insecurity that I was traumatized, my children were traumatized, and there are many people.
Ya ce saboda rashin zaman lafiya a can na shiga wani hali, yara na ma sun shiga wani hali, kuma akwai mutane da yawa da suke cikin rashin kwanciyar hankali, su ma sun shiga damuwa, wasu su ma sun yada damuwar ga wasu. Matuki ya ce har-haren da ƴan aware ke kaiwa ya ƙaru lokacin da shugaban ƙasar Kamaru Paul Biya ya sanar da cewa zai hada zaman tattaunawa domin shawo kan rikicin da ake amfani da shi a yankin masu amfani da harshen Ingilishi ranar 10 ga watan Satumba, amma bai da saki shugaban ƴan aware Ayuk Tambe ba, wanda wata kotun soji ta yanke masa hukuncin ɗaurin rai da rai a gidan yari. Babbar kotun kolin Birtaniya ta yanke hukunci a yau Talata, cewa hukuncin da Prime Minister Boris Johnson ya yanke na dakatar da majalisar har na tsawon makonni 5 da ya bayar tsarin doka ta kuma soke shi. Yayin da kotun take bayanin hukuncin ta ce ta cimma matsaya ba tare da hamayya ba, cewar Johnson ya hana majalisar dama aiwatar da ayyukanta na tabbatar da cewa gwamnatin ta yi abin da ya kamata. Ta yi nuni da yadda aka dauki matakin dakatarwar wanda yake makonni 5 cikin makonni 8 da suka rage kafin cikar wa'adin da aka saka na ficewar Birtaniya daga kungiyar tarayyar Turai. An shirya cewa majalisar za ta kasance cikin hutu har sai tsakiyar watan Oktoba, amma hukuncin kotun na yau Talata ya ce shugabannin za su iya daukar matakan gaggawa na dawa ba tare da bata lokaci ba. Hukumomi a babban birnin kasar Zimbabwe sun kulle babban tafkin da ke samar da ruwan sha bayan da ta gaza samar da wadataccen kudaden sinadarin da suke tsaftace ruwan, wanda hakan ya sa 'yan kasar amfani da ruwa mara tsafta. Ranar Litinin, birnin Harare ya sanar da cewa ya dakatar da tsaftace ruwan sha saboda ba su da kudin sayo sinadaran tsaftace ruwan. An kwashe shekaru kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suna zargin gwamnati da ba da fifiko kan batutuwa da ba su da muhimmanci kamar tafiye-tafiye zuwa ƙasashen waje da sayan motocin alfarma ga manyan jami'ai da kuma sakaci da batutuwa kamar kiwon lafiyar jiki, ilimi da kuma samar da ruwan sha.
Kari labarin da ku saura daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma kai tsaye muna tare da abokin aikin mu Yakubu Makeri da ke birnin New York, inda yake wakiltar mu a taron anga na Majalisar Ɗinkin Duniya shekarar 2019. To baba Yakubu, kana saurare?
Na'am Abdul Aziz, aina to
malam baba, muna jin ka. To tambaya ta ita ce, mun san da shugaba Trump yayi jawabi bayan da ya bude wannan taron, me zaka ce akan wannan jawabin nasa? Okay malam baba, ina ji lai yayi halinsa, so bari mu je ga rahoton mu na gaba. Za mu ƙara dawo mu tattauna da baba a ƙarshe. Yanzu kuma daga Amurka sai mu leƙa jamhuriyar Niger, inda wani rahoton binciken asusun bayar da lamani na IMF ko FMI ya gano cewa cin hanci na ƙara samun gindin zama a jamhuriyar Niger, musamman a ma'aikatan gwamnati, duk da irin matakan da hukumomin ƙasar ke ɗauka da nufin daƙil wannan haramtacciyar ɗabi'a. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulmon Barma ya aika muna da ƙarin bayani.
Rahoton wanda aka kammala a ƙarshen watan Agustan da ya gabata na kunshe ne da wasu bayanan da asusun bayar da lamani na FME ya tattara biyo bayan binciken da aka gudanar a sassa daban-daban na jamhuriyar Niger, lamarin da ke fayyace zahirin halin da ake ciki akan maganar yaƙi da cin hanci a wannan ƙasa. Shugaban Reshen Transparency International Malam Umar Wada na da masaniya akan wannan rahoto.
Niger tana cikin ƙasashen da cin hanci da rashawa ya yi kamari, kuma akwai shi ko ina. Cikas na kokuwa da cin hanci da rashawa siyasa ce, don sabida wani dan jam'iyya ne za a yi abu, sai a ce eh adiba ga namu ne shi ko midan ana gyarawa bayan da za a yi a ci gaba ga kokuwar cin hanci da rashawa dan wanda ma ke adalci sai ga adalcin nashi bai da amfani sai ce kai ni ma bari in yi tunda ana samun dukiya bare ma ɗan uwanka ma za su ce maka kai wani kai ne eh baka da baka ganewa kai kadai kana iya canza wani abu kai kamar kowa ka samu ka ba mu mu ma mu ci mu sha wato a sa'an nan ne za a sanin kai iko kenan wanda ke hana kanshi wannan cin hanci da rashawa shi da kanshi ma sai ya shiga yi
a dai bangare binciken na asusun IMF ya karkata akan ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a game da yadda talakawa ke kallon batun cin hanci a nan Niger jami'in fafutuka Abdul Alhaji Idi ya taba shugabantar cibiyar yaki da cin hanci a fannin shari'a
kashi 86 bisa 100 sun ce ai cin hanci da rashawa ya samu gurin zama a kasar Niger wannan hakika ne kuma suka ce an samu kashi 62 wanda suke cewa ma karuwa take ma cin hancin da rashawa ai da wannan ne majalisar dinkin duniya aka dauki kuduri wanda ya kamata ai yaki tukuru da cin hanci da rashawa dan an san abu ne mugun abu wanda an san in dai ba dauki matakai ba kuma kwarkwara to annar da zai yi a duniya yawa da gare ta
saboda haka zartar da doka akan dukkan waɗanda aka tabbatar da samun su da hannu a harkar cin hanci ita kadai ce hanyar da za ta bada damar karya lagon masu aikata wannan haramtacciyar dabi'a
cin hanci da rashawa yana kawo tashin hankali yana rage arzikin ƙasa mutane ga su nan suna da talauci wasu ba su da aiki da sauransu kokuwar cin hanci da rashawa ya zama to kokuwa ce ta cetar rai kenan dole mutane za su kokuwa da cin hanci da rashawa bisa ka'ida bisa daidai dokokin ƙasar da suka ce
wannan rahoto na bayyana ne makoni kadan bayan da hukumar yaki da cin hanci ta ƙasar Niger Halsiya ta bada sanarwar samun nasarori akan aikin da ta sa gaba yayin da tace tana ci gaba da bincike akan wasu muhimman harkokin da take ganin akwai alamun cin hanci a tattare da su cikin su har da wata kwangilar buga lasisin zamani da tace an bayar da ita ne cikin wani yanayi mai cike da hazo Sule Mumuni Barma Muryar Amurka daga Mai a Jamhuriyar Niger.
Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya.
To a gaida Sule Mumuni Barma. Yanzu kuma za mu ƙara koma a New York muna tare da Baba Yakubu Makeri dake a New York. Malam Baba.
Na'am.
To Malam Baba ina ji layi yanzu muna shinka da Kyoto. Mi zaka ce akan jawabin shugaba Trump bayan da ya bude wannan babban taron na anga na 2019
wato ba shugaba Trump ya bude wannan taro ba taron wanda ya bude shine babban sakataren majalisar dinkin duniya a karkashin kuma jagorancin wato Tijjani Muhammad Bande wanda yake shine shugaban wannan taro na ciko shekaru 74 da ake yi a yau amma shugaban America shi yayi wato bayani na ko kuma shi yayi jawabi a karo na biyu ko kuma a cikin jeri shugabannin da za su yi jawabai shine na biyu da farko shugaban Brazil Jair Bolsonaro shine ya fara yin jawabinsa sannan shugaban Amurka Donald Trump shine yazo yayi jawabi da biyu to sai dai kamar yanda kowa ya sani shine wato jawabin da masu wato ban saurare da ainihin yan jarida daban kowa yake so ya saurari ya je irin abubuwan da ya fadi to babu abin da ya fadi da ya wuce irin nasarori da gwamnatin sa ta samu kamar raguwar da aka samu na wadanda ba su da sana'o'i da kuma wato ya ce mutane miliyan 6 na Amurkawa wato sun samu ayyukan yi a cikin shekaru uku haka dalika ya ce yanzu Amurka ita ce ƙasa da take samar da man fetur a duniya ta farko duka ya nuna cewa wani wannan wata nasara ce da aka samu a ƙarƙashin gwamnatin sa sannan ya kawo zancen kasuwanci inda yake cewa wato shekara da shekaru ke da kusan sama da shekaru 10 ƙasar Amurka tana iya bakin kokarin ta ta inganta wato hulɗar kasuwancin ta da ƙasashe musamman makotanta da suka hada da ƙasar Mexico da kuma Canada ya ce suna tattaunawa akan irin waɗannan abubuwa kuma ya ce Amurka za ta yi wani haɗin gwiwa gagaruma na da ƙasar da Burtaniya a lokacin da Burtaniya take kokarin ficewa daga kungiyar tarayyar Turai to akwai ayyuka ko kuma hudan kasuwanci da za su yi da Burtaniya. To babban bayani da yayi shine akan wato hudan kasuwancin kasar Amurka da kuma China, inda yake cewa tun shekarar 2001 da China ta shiga cikin kungiyar ko kuma cibiyar kasuwanci ta duniya, ake ganin wato China za ta samu bukatar tattalin arziki ta kuma fada da harkokin kasuwancinta. Yace bayan kusan shekaru 20 sai abubuwa suka canza, a maimakon a ce ta bunkasa ko kuma hudan abubuwan kasuwancinta sun yi kyau, sai kawai tazo tana cutar Amurka da sauran kasashen duniya.
Malam Baba, ina da tambaya, ita ce ya ambaci akwai abin da ambata kan yankin namu na Afrika, in ce Niger, Kamaru da Chad da Nigeria.
Shugaba Trump bai faɗi irin abubuwa ko kuma bai nuna harkoki da ko kuma wani abu game da Afrika ba, sai dai ya nuna cewa Amurka tana da wasu tanade-tanade da za ta yi wanda za ta kyautata hulɗarta da kasuwanci da kasashe da dama a duniya. To tunda ya ambaci da kasashe da dama a duniya, lalle ne ba za a cire Afrika a ciki ba, amma wai
to malam Baba Yakubu
Afrika babu bai
ya ka ba. Mun gode kuma zan ce al'ummar Niger Niger kamar sun kashe kunnuwa suna jiran jawabin shugaba Muhammadu Buhari da shugaban kasar Niger Muhammadu Isu.
Ofishin jakadancin kasar Amurka da ke da zama a Niger tare da haɗin gwiwar kungiyar matan Niger masu ƙanana da matsakaitun masana'antu su ne suka shirya wannan baje kolin a cibiyar al'adun kasar Amurka da ke nan birnin Yamai.
Mun kawo riguna ne na maza, su ne muka kawo tun da wannan rigunan na maza muna yin su da kayanmu na gargajiya, zannuwanmu na gargajiya kamar su sai tangara, kamar su tera-tera, su kunta, su ne muke aiki da su. Ba kayan mu mama na gargajiya na Nijar kadai, muna aiki da kayan gargajiya, zannuwan gargajiya na Burkina, muna yi da na Togo, duka dai ɗan kusan mu garuruwa da suke kasashe da suke kusan mu, muna aiki da kayan na gargajiya.
Kayayyaki da mun ka kawo dai suna da yawa. Da farko mun kawo sabon likid na wanke daji, mun kawo sabon da gomaji, yana yin gomaji kuma yana wanka, mun kawo mai wanda ana shahi, mun kawo ɗan kunnai, mun kawo atasebe abinda ana kama gashi da shi, mun kawo fortile da kaya na yara.
Kasar ta Amurka ta ce za ce gwada taimakawa matan masu gudanar da ayyukan na hannu domin su samu nasarar cimma burinsu. Wannan baje kolin zai kara taimakawa wajen samun kuɗaɗen shiga a ƙanana da matsakaitun masana'antun da matan ke jagoranta, hakan kuma shi zai ba da damar haɓaka tattalin arzikin ƙasar Nijar. To sai dai matan masu ƙanana da matsakaitun masana'antu a Nijar sun koka da cewa suna fama da ƙarancin masaya.
Wannan kasashen da suka gani a waje, kasashen waje, wannan kayayyakan da suka gani suna kawowa, sai da suka bayyana su a wurinsu, sai da suka yi, sai da 'yan gari 'yan kasar suka sai suka sa, suka gani da 'yan kasar yayi, 'yan kasa suka tabbatar da yayi, su ma masu yi suka tabbatar da yayi, shi yasa suke huda waje. To mu kuma anan in ba mu da muke yi da su masu sai ba suka gani suka ba mu abin nan cikin su miyan bakin su cewa da yayi ko bai yi ba ko ku ya kamata ku gyara haka, ba ma samu burin ba har mu kai waje
ga gwamnatinmu. Kayan da muna nan muna yi suna aiki da shi, tun da ka gani yanzu sabon likin cinga da muna yi ana aiki da shi, ko wace minister ana aiki da shi. Kenan ba mu cewa a dauko abun nan kuma da duka a bamu tun da sauran mutane ma suna yi, amma da cikin abun nan darin in an kawo mun ko 40 hakan ga a cewa na sai wajen gura mu su ma a sayo wajen su, muna jin dadi.
Ya dai kasance al'ada a duk shekara ofishin na jakadancin kasar Amurka a Niger na shirya wannan baje kolin.
To mun gode ma wakilinmu Yusuf Abdullahi, rahoto ne da ya hada da wanda CCA ta gudanar a kwanakin da suka gabata.
Masu saurari, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin noma tushen arziki, wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. To a cikin shirin na yau za ku ji abin da ya kai gwamnatin jihar Niger a babban gandun dajin nan na garin kamfanin Bobi.
Ina labari akwai wasu suke noma a wajen, wasu kuma na jawo matsala. Za mu tada su. Akwai dokoki musamman ne yadda za a tafiyar da harkoki a wannan sector 231 na Bobi Grazing Reserve.
Sannan za ku ji abin da makiyayen ke cewa akan wannan ziyara da ma yunkurin gwamnati na tsugunar da makiyayen a wannan gandun daji.
Ai wannan gyara wurin da kuma zuwan shi ziyartar wurin da ya je aka tabbatar kuma tun da ya ta aiki na nan an ci gaba da yi. Insha Allah gyara wurin da kokarin da ya bada zai kawo mu zaman lafiya.
A biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken shirin. To madalla a ƴan kwanakin da suka gabata ne dai gwamnatin jihar Niger Nigeria Alhaji Abubakar Sani Bello ya ziyarci babban gandun dajin nan na garin kamfanin Bobi a jihar Niger mai fadin kadada 30,000 domin fara aikin dasa ciyawar dabbobi a wani yunkuri na fara aikin tsugunar da Fulani makiyaya a wannan gandun dajin. Ga dai abin da gwamnan yake cewa a lokacin wannan ziyara.
Wannan daji na makiyaya kawai a tsota. Na kuɗi.
Alhamdulillah.
To haka wanda aka bashi aro shekara 20 baya, shekara 30 baya da ya shugo yana noma ya mai da waje gida ya san cewa aro ne. Amma za mu kokari cikin hikima. Mugayen za a yi kowa daidai gwargwado ya amfana a wannan waje. Ina labari akwai wasu suke noma a wajen, wasu kuma na jawo matsala. Za mu tada su. Akwai dokoki musamman ne yadda za a tafiyar da harkoki a wannan sector 231 na Bobi Grazing Reserve. Wannan kuma ya cikin dokan jihar Niger. Wannan dokan kuma ya fi shekara 40 da aka yi shi. Duk wanda ya shigo nan ko wani ƙauye da ya tashi a cikin nan cikin shekara 30 wani ya zo ya noma a lokacin ya shigo da bisa aro. Kina wani hakimi ko wani mai unguwa ya ce je ka yi a lokacin. To ko hakimi ko mai unguwa bai da daman ya ce ka zo ka yi, in na kama shi zan daure shi. Allah ya kai. Zan daure shi na kama shi. Amma an haɗa min cewa ta wani ɓangaren ana buƙatan manoma. So su kansu manoma za su ƙara daraja ga wajen saboda kara dabba na cin kara. Na biyu ana buƙatan manoma saboda za su samu sana'a, saboda wasu musamman akwai ciyawa na musamman da za a kawo a shuka. Wani zai tsaya aikin shi kawai shuka ciyawa, in ya shuka ciyawa kai bahilla cika zai sai ciyawa mishi.
Ba mu tsada.
Ka ba ta ba.
Mun yarda.
Shi ya samu amfani, kai ka samu amfani. Shi ciyawa kai zai shuka. Muna bari manoma su yi wannan saboda me dabba na buƙatar abinci. Kuma manomin nan in ya shuka ciyawa ya taimaka ma wanga sana'a. Za a raba Bobi zuwa kashi uku, wanda ke kashi uku nan kuna ciki ba za a tayar da kowa ba, ba wani bahillaci za a tayar. Kuma muna so mu san kowane bahillaci da ke ciki da kuma shanun shi nawa. Kamfanin za su shigo, akwai wanda in sun shigo madara suke so. Matanku masu tatsan nono in garin Allah ya waye za su tatsan nono su kai a auna a biya su.
Muna maraba da wannan Allah ya
mutunta. Akwai wanda suka zo kuma su nama suke so. Za su yi abatuwa nan musamman. Su kuma in kuka yi kiwon dabba in ya kai dare nauyin da suke so za ku kai musu za su sai su biya ku su yanka.
To su ma dai shugabannin kungiyoyin Fulani makiyayan sun yi tsokaci akan wannan yunkuri na gwamnati da ma ziyarar gwamna a wannan gandun daji.
To sunana Alhaji Sani Juli, mataimaki na kasa nan yadda Allah kauta haure. To alhamdulillah mai girma gwamnan jihar Niger, tsakani da Allah muna cike da murna da farin ciki da godiya akan shi da himma da yake badawa akan wannan jaha don habbaka zaman lahiya yanda za a samu zaman lahiya tsakanin makiya da manoma
kana ga gyara wurin zai kawo ƙarshen rikicin manoma da makiyaya
ai wannan gyara wurin da kuma zuwan shi ziyartar wurin da yaje aka tabbatar kuma tun da yake aiki na nan an ci gaba da yi ba magana ja da ba akan wanga lamarin muna ganin insha Allah gyara wurin da kokarin da ya bada zai kawo mu zaman lahiya da ci gaban Neja da kuma alherin shigo alherin da shigo cikin jihar Neja wannan ba karamin alheri ya kawo mu da kuma zai kawo mu zaman lahiya insha Allah cikin jihar Neja
sunana Hussein Yusuf Bosso mutum da ke shigo gwamnati Allah na kasa wannan abu ne mai kyau kuma wanda zai kawo zaman lafiya zai kawo kuma ci gaba sannan kuma makiyaya ba su da wani hanya yanzu na kiyo in ba an yi wannan saboda haka a yanda mai girma gwamna ya kaddamar da cukaciyawa kuma muka ji labarin mai girma shugaban kasa zai zo muna cike da farin ciki kuma wanga al'amari ba na filani makiyaya kawai bane har da wasu kabilu wanda suke kiyo kowa zai amfana don haka idan ka duba yanzu har wanda har rago wanda bai noma duk har kan tsauni ko ina an feje babu wurin da sanya zai saka kafa don haka wannan abu zai kawo wanda duk suke wani wuri cikin matsuwa in aka gama kowa zai taji daga wurin nan zuwa wannan yankin mai martaba Lamido Muri ya kira ni don shi aka ba kungilan yin wannan aikin kun tattauna da shi ya yi mana bayani dalla dalla yanda kowane mutum hektar da za a bashi da yanda zai amfana saboda ka mu yi maraba da wannan shiri na gwamnati
to jama'a yau ma dai abin da ya sauka kenan a cikin wannan shirin sai wani mako cikin ikon Allah za ku ji mu da wani sabon shirin a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari kenan har yanzu kuna tare da shirin sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC agogonmu anan yana cewa karfe 11:26 wato karfe 4:26 a jamhuriyar Niger, Nigeria, Kamaru da Chad. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana.
A yau sakonmu na farko ya fito ne daga Haruna Abdulmuminin Maigodo. Yace don Allah ku ba mu dama domin mu miƙa kokenmu ga sanatan mu na Kano ta Kudu. Wato Kabiru Ibrahim Gaya ya taimaka ya duba babbar hanyar mu da ta hada Kano da Filato domin hanyar ta lalace sosai kuma ana asarar rayuka sakamakon ramukan dake kan hanyar. Allah ya sa kokenmu ya kai kunnuwan waɗanda aka yi domin su. Mun gode. Sakonmu na gaba hadin gwiwa ne da ya fito daga Abubakar Yahaya Lakwaja da Balane Ashi Lakwaja suka ce zuwa ga sashen Hausa na muryar Amurka. Ku ba mu dama don yin tsokaci kan yunkurin shugaban kasa Muhammadu Buhari ne ya shi kogin tafkin Chadi domin inganta rayuwar mazauna yankin. Tabbas wannan ci gaba mai kyau ne wajen samar da ayyuka ga mazauna yankin. Amma muna so mu tunatar da mai girma shugaban kasa ba dan mantuwa ba da cewa muna fama da rashin kammala yashi kogin Niger a jihar mu ta Kogi. Sai kuma sakon da ya fito daga Haruna Muhammad yace taron sauyin yanayi da wasu shugabannin kasashe ke yi a kasar Amurka taro ne na nuna majunan su manyan riguna masu tsada domin a duk shekaru suna gudanar da wannan taron amma har yanzu sun gaza magance matsalar sai dai kawai su yi ta kwasar dukiyar jama'a suna tafiya wajen taron. Sai sakon hadin gwiwa da ya fito daga Sani mai lange-lange yalwa da Aliyu Usman taka lafiya suka ce assalamu alaikum VOA Hausa muna jinjina wa shugaban kasar Liberia George Weah akan yunkurin sa na ganin ya kafa kotun laifukan yaki da almubazzaranci da dukiyar kasa da fatan sauran kasashen Afrika za su koyi da shi. Sai kuma sakonmu na ƙarshe wanda ya fito daga Mahmud Salihu yace da fatan alheri ga mahalarta taron babban zauren majalisar ɗinkin duniya karo na 74 da aka bude a birnin New York na Amurka wanda ciki har da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. Muna fata wannan taro zai zama mai amfani ga kasashen mu na Afrika da fatan Allah ya sa a kammala taron lafiya to amin. Jama'a ku ci gaba da aiko mana da sakonninku da ra'ayoyinku godiya muke yi huta lafiya.
A gaida Binta Yaro yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice kafin mu yi sallama da ku.
Shugabannin duniya waɗanda su ne manya wajen tattaunawar dangantakar siyasa na ƙasa da ƙasa masu mahimmanci suna daga cikin waɗanda za su yi jawabi a ranar farko na taron majalisar ɗinkin duniya a jihar New York. Wani sabon rikici ya barke a Kamaru yayin da ake shirye-shiryen gudanar da tattaunawar da shugaba Paul Biya ya kira don kawo ƙarshen rikicin wanda ya kashe akalla mutane 2000.
Da cikin labar muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma mun dawo a shirin na ƙarfe 9:30 na dare dauke da wasu shirye-shirye da rahotanni yanzu amaladin Hadiza Kyari ta tayin gabatar da shirin da kuma Daniel Brown da ya hada shirin da Bala Umuni sai kuma injin namu Aidan Utku ne na Abdul Aziz Azbito ke rike cewa mu ne lafiya yanzu kuma ga shirin yau da gobe shirin matasa.
Yo, no.